sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 12 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farcin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji irin dangantakar da ke sake kulluwa tsakanin wannan gidan radio da sauran gidajen radio a jamhuriyar Niger. Au kuma mu ji cewa wasu manoma da kungiyoyin Afirka na daukar matakan fasaha a yayin da nahiyar ke kokarin shirye kanta don fuskantar illar sauyin yanayi. Muna kuma dauke da rahoto na musamman daga kasar Kamaru sai kuma labaran wasanni, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallaci mai cike da jama'a a gabashin lardin Nangarhar a lokacin sallar Juma'a a yau, inda akalla masu ibada 15 suka jakkata. Muhammad Hanif, mai magana da yawun gwamnatin lardin, ya fadawa muryar Amurka cewa a cikin masallacin aka dasa bom din, amma ya ce babu wanda ya mutu. Ko da yake waɗanda suka shaida lamarin sun ce adadin waɗanda suka jakkata yafi wanda aka sanar. ‘Yan sanni ne dai aka sani ke zuwa wannan masallacin na gundumar Spengar. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bom ɗin a lardin na Afghanistan, inda mayakan da ke da alaƙa da NIS a yankin da ake kira ISKP suke tada bom da harbe-harbe a kan dakarun Taliban da farar hula kusan duk rana. A yau Juma'a, ƙasar Faransa ta sauke taron ƙasa da ƙasa a kan Libya, yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka dade a Najeriya a wata mai zuwa, zaben da ƙasashen yankin da ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ke sa ran zai fidda ƙasar mai arzikin man fetur daga rikicin da aka kwashe shekara 10 ana yi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da wasu shugabannin ƙasashen duniya da yawa za su halarci taron a birnin Paris, kuma ana sa ran za su nemi a yi zaben gaskiya da adalci. Za su kuma buƙaci a janye dakarun ƙetare daga Libya, kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar tsagaita wutar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka sanyawa hannu a shekarar da ta gabata don kawo ƙarshen faɗa tsakanin ɓangarorin gwamnatin ƙasar biyu. Ƙasar Libya ta samu kanta cikin ruɗani tun lokacin tashin hankalin da ya samu goyon bayan dakarun NATO a shekarar 2011, lamarin da ya kai ga hamɓarar da daɗaɗɗen shugaba mai mulkin kama karya Muammar Gaddafi, wanda aka kashe daga baya. Ƙasar mai arzikin man fetur ta rabu tsakanin ɓangaren gwamnatoci biyu tsawon shekaru huɗu, inda ɓangaren gwamnati ɗaya ke Tripoli babban birnin ƙasar, ɗayan kuma a gabashin ƙasar. Kowane ɓangaren ya samu goyon bayan ƙasashen ƙetare da mayaƙa. Ƙasashen Faransa da Jamus da Italiya da Libya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya su ne za su yi taron, kuma manyan jami'ai daga ƙasashe su ma za su halarci taron. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da jarirai miliyan 22 ne ba su samu rigakafin farko na cutar ƙyanda ba a shekarar 2020, a cewar wani rahoto daga Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO da kuma Cibiyar Kare Yaduwar Cututtuka ta Amurka da ake kira CDC. A wata sanarwa, WHO ta faɗi cewa adadin jarirai miliyan 22 ƙari ne mafi yawa da aka gani cikin shekaru 20, kuma hakan na nuna yiwuwar fuskantar mummunan yanayin ɓarkewar cutar. Yayin da rahotanni suka nuna an samu raguwar cutar ƙyanda da kashi 80 cikin 100 a shekarar 2020, hukumar ta WHO ta ce bayanin ba haka yake ba, saboda an samu koma baya ta yadda ake sa ido akan cutar ƙyanda sakamakon ɓarkewar annobar COVID-19. Hukumar ta ce an samu ɓarkewar cutar ƙyanda a ƙasashe 26, abinda ke zama kashi 84 cikin 100 na duk adadin da aka sanar a shekarar 2020. Biyo bayan farin tsawon shekara hudu da aka fuskanta, sama da mutane miliyan 1,100 ne ke da bukatar gaggawa ta agajin abinci a kudancin kasar Madagascar, yayin da rikicin agajin ke kara tabarbarewa bisa ga gargadin kwararru. Kusan mutane 700,000 ne ke karbar agajin abinci yanzu haka, kuma ana bukatar karin agajin gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice, wanda ke aiki da gwamnatin Madagascar da kuma wasu cibiyoyin agajin jinkai. Fiye da kashi 90 cikin 100 na al'ummar yankin kudancin Madagascar sun fada kangin talauci, abinda ya sa iyalai ke tattare da babban hadari a cewar kungiyar Amnesty International ta kasa da kasa. Dama kudancin Madagascar ya saba da rashin ruwan sama daga watan Mayu zuwa Oktoba, abinda ake kira kere da harshen Madagascar. A lokacin da gonaki ke fuskantar karancin ruwan sama, ake kuma fama da karancin abinci. Amma bana lamarin yayi muni sosai a cewar manoman yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A cigaba da ziyara aiki da yake a kasar Jamhuriyar Nijar, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sakwato yana jihar Damagaram, inda ya ziyarci gidajen rediyo da talabijin uku da suke hulɗa da wannan gidan rediyo kamar yadda za a ji a wannan rahoton tamar Abar ta haɗo mana.
Ismail Mutari shine director na Radio Amfani, yayi bada wannan ziyara inda yace:
To gaskiya wannan ziyara mun yi farin cikin ta sosai, saboda ka san ana partenariya da organ na media, ya cancanci a ce suna tasowa lokaci zuwa lokaci su ga irin aikace-aikacen da ake yi tare da abokan hulɗarsu. Mun yi hira da shi sosai game da abin da ya shahi hulɗa tsakankanin Radio Amfani da Voice of America VOA. Shirye-shirye nasu da muke watsawa, yanda suke karbuwa ga jama'an mu ta Niger.
Daga nan kuma sai shugaban na VOA Hausa ya sauka a gidan Radio Shukura, wanda suke da hulɗar aiki a tare. Abdulkarim Keta shine director. Ya ce sun ji daɗin wannan ziyara da VOA ta kawo musu.
To alhamdulillah, yayin ce wato haduwa ce ta zo daidai zaman tun da dama muna son mu sami irin wannan ziyara. To yau alhamdulillah shugaban sashen Hausa na VOA ya zo nan garin Damagaram, kuma muna fatan dai tsakanin mu da muryar Amurka wato kamar dangantaka za ta miƙe, saboda su su ji daɗi, mu ma nan Radio Shukura mu ji daɗi. Akwai hulɗa tsakanin mu da muryar Amurka, ko da yake ƙarhinta a mata mene.
Gina radio da talabijin na gaskiya, wato TV gaskiya, shine na ƙarshe da Alhaji Aliyu Mustapha ya kai ziyara. Buniyalo Wali, director na TV gaskiya, ya ce sun ji daɗin wannan ziyara, tunda yanzu ne za su fara hulɗa da VOA Hausa.
Ganin muryar Amurka na ɗaya daga cikin kafofi masu ƙarfi a duniya, a kullum mu azuci cewar dama irin wannan zai iya kasancewa, ganin cewar ya cikin gurin da muka sa gaba mu ga cewa mun kulla hulɗa da gidajen radio da talabijin na duniya masu ƙarfin hulɗa. Lalle idan kika diba ita radio talabijin na gaskiya da Magaram, zan ce kaman tamkar kani ki neman kawa da ta kanshi. Dan tunda nake miki duka bai yi bauta guda da muka samu muka tantamna da shugaban bangaren Afirka ta biyuwa ta muryar Amurka da gidaje mai da take Senegal, kuma a dalilin da sai kawo shi dalilin yana hulɗa tsakanin mu da su.
A ƙarshe na tambayi shugaban na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto kan wannan ziyara ga abin da yake cewa.
Wallahi tabar na ji daɗi da Allah bayan dama na zo da Magaram din nan, kuma musamman na ji farin ciki na samun saduwa da gidajen rediyo nan guda uku da muka haɗu da su na Amfani da Shukura da kuma Gaskiya. Ɗaya daga cikin abin da burge ni a wuri na ƙarshe na gaskiya ɗin shi ne cewa a shewa ita ce talabijin kawai a Nijar wacce ake gani fiye da garin da take wato a Damagaram. Kin san galibin tashoshin talabijin ɗin ana ganin su kawai a cikin garuruwan da suke ne. To sannan su sauran Amfani da mun riga mun san Amfani, mun daɗe muna shani da su, sai ita kuma Shukura wacce na fahimci cewa ma a shi har guda biyu ce. Akwai ɗaya nan cikin birnin da Magaram, akwai kuma wata kamar kilomita 80 zuwa 100 daga nan, yawa Matami. To saboda haka kin ga ashe muryar Amurka tana da manya-manyan kawaye a Damagaram wanda za su taimaka mata wajen watsa shirye-shiryenta na radio da talabijin. Alhamdulillah.
Ita wannan TV gaskiya kamar sabon kulla hulɗa ne za ku yi da ita?
Sabo daga abin da shugabanninta suka gaya mun, sai yanzu ne aka tuntuɓe su kamar makonni uku da suka wuce, don haka suna dab da kulla wannan yarjejeniya da wakilanmu na sashen kulla hulɗa da tashoshin talabijin da radio. Don haka wannan sabon hulɗa ce a wacce muke fata kuma ta bunƙasa. Babban abin da muke yi, wanda kuma shine karo na farko da zamu, shine haɗuwa zamu da mata in Allah ya kamu lana asabar din nan inda zamu taro na mata zallan su domin mu ji korafi mata mata kusan a duk duniya matsalolin su in kibibi ake mace ce kin sani matsalolin su ɗaya ne domin su ne masu sarrafa iyale da gidaje da sauran su suna da matsaloli
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari wasu manoma da kungiyoyin Afirka na daukar matakan fasaha a yayin da nahi kokarin shirya kanta don fuskantar illar sauyin yanayi a kasar Kenya wata kungiya ta zuba jari a wuraren ajiyar kayan amfanin gona masu sanyi inda ake ci gaba da rabawa mabukata ciki har da waɗanda fari ya shafa ga fasarar rahoton Brandon Mulinya daga Kenya
kusan shekaru biyar kenan da gidauniyar taimakawa mutane da abinci a Kenya take taimakawa mutane kamar irin su Lilian Bahinda shar da iyalansu a wannan lokaci na matsalar tattalin arziki a Kenya Lilian ta ce wannan taimakon ya sa ƴaƴanta da ci gaba da karatu
iyo helan yenge
kudi da zamu kashe wurin sayan abinci wanda yanzu muke samu daga gidauniyar muna amfani da shi wurin biyan kudin makaranta wanda haka wani babban taimako ne gidauniyar tana tattaro abinci da suka rage a gonaki da kasuwanni tana adana su kana tana raba su ga marasa galihu da suke bukata aikin gidauniyar ne kawar da yunwa kana ta magance barnatar da abinci abinda ya kuma rikide ya zama gangami da yakin sauyin yanayi John Katungu shugabar gidauniyar ya ce rumbu mai sanyi na adana kayan abinci da suka samu kwanan nan yana taimakawa wajen adana abinci da kuma takaita mummunan tasirin sauyin yanayi a gonaki
when food in the farms ends up in the landfills
idan aka bar abinci ya lalace a gonaki yakan haifar da guba da dama a cikin iska da ke wurin saboda abin da ke faruwa shine abincin zai rube nan ne kuma zai fitar da iska mai hadari a don haka idan muka kawar da barnatar da abinci to za mu iya rage akalla wani adadi na iskar zuwa kashi 8 cikin 100 noman zamani da ci gaban fasahohi suna da muhimmanci wurin taimakawa Afirka ta yi amfani da su kana ta rage tasirin sauyin yanayi in ji mai sharhi Winnie Kaimba
agricultural technologies that also ensure that you have reduced emissions
fasahohin noman zamani da suke tabbatar da rage gurbataccen iska da iska mai hadari na CO2 da kuma tarin iska mai guba wanda dukkanin su suna taimakawa dumamar yanayi lallai muna buƙatar waɗannan fasahohin da kuma ilimin da zamu iya yin amfani da su amma batun fasaha na buƙatar tallafi kana wannan batun na ci gaba da zama kalubale masana sun ce nahiyar za ta buƙaci sama da dala biliyan 300 nan da shekaru 10 masu zuwa domin kirkiro da dabaru da za su taimaka mata ta kauce wa tasirin sauyin yanayi
a gaida baba ya kuma kiri da fasarar rahoton Brandon Mulinya to yanzu kuma ga Awal Garba daga kasar kamar zai shigo mana da rahoton sa na musamman
a kasar jamhuriyar kamar na dan jami'a LFC ko CPDM masu gida malakun iko a kasar tun shekaru 39 da suka gabata sun gudanar da waɗansu bukukuwan su ne a faɗin kasar baki daya domin ya bawa shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 89 da aikuwa a duniya kuma wanda yake rike da harkokin mulkin kasar ta jamhuriyar kamar yau shekaru 39 kenan tunda tsohon shugaban kasar Ahmadu Ali jo yayi murabus daga kan kalgar mulkin kasar a shekarar 1982 ranar 6 ga watan Nuwamba a halin yanzu dai al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna ta tufa albarkacin bakin su kan bukukuwan da gudanar din Alhaji Garba Abubakar memba ne kuma mai fala'a jini a cikin jam'iyyar shugaban kasar Mustajiya LDPC ko CPDM ga kadan daga cikin abinda ya labarta mana kan irin cigaban da aka samu
shekara 39 ba kowa bane yake samun hali ko sarari sai wanda Allah ya masa kara masa haske kara masa fasaha kara masa fahimta a irin abubuwan da zai wa al'ummarsa a shekara 39 kamar da kake so ka ji mai kasan kamaru Fabiya ya yi kokari da yawa ya yi duk wani fannin da kashi na neman ilimi na tattalin arziki da kuma karawa kasa karfin abubuwa wanda za su taimaka wa kasa nan gaba ta tafi zaman kanta zan fara gaya maka tukuna sai kafin zancen neman ilimi in ka lura duk jihohin kamaru yawancin su duk suna da jami'o'in su da kuma bayan haka in ka ga likitoci da kuma kuma da kira da hospital regional da shauran su duk suna nan ko ta ina daga ka gani a sha'anin likita ma dartoci ana ta ƙari in ka ga hanyoyin da ake kafin kadawa a yanzu hakan nan ya fi wacan dan ka duba kuma kaga zancen wuta ka san ba a samun development a kasa in ba ku da wuta to yi za ka ga wani su dan bangar su menkim su mambele su inane su zancen gas duka ga yanzu hakan nan banda su ba abin da ya ga otorin da aka so bai da akwai ya samu ya shiga cikin wasu matsaloli amma da yake babban mai kasa ne ya yi kokari ya tashi tsaye ya samu hanyoyin da zai kawo sauƙin wa'in abubuwa tattalin ƙasar mu a wani lokaci ya shiga cikin wani mugun matsala amma da yake babban mutum ne kuma ina nan da mutane masu taimakawa kaga an samu an so mafita cikin wa'innan matsalolin ɗin a taƙaice dai a kowane fannin da kashi na ya ƙoƙarta shekara 39 nan ba zama ya yi hakan nan banza ba ya tashi tsaye in ka lura ko me ya canju kuma da danne waɗansu abubuwa wanda ɗan ƙasan ka baro dole ji daɗinsa.
Alhaji Sabo memba ne a cikin jam'iyyar adawa ta MLC wanda Maurice Kamto yake jagoranta shi ma ya yi mana tsokaci kan shugaban demokuraɗiyya a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Alhamdulillah mun rigi mun rungumi kaddaran fobiya amma ba abin da za mu ce da wannan gwamnatin fobiya ko mu ce gwamnatin buri da alkawari da wasusu gwamnatin buri ne da alkawarin da ba cika da kuma wasusu to a cikin shekara 40 ba wani abu da fobiya ya share a kasan Kamarun nan na farko a cikin shekara 40 nan fobiya bai shauna shekara 5 a cikin Kamaru ba cip shekara 5 a kirga yayi shekara 5 bai yi ba a cikin Kamaru mutum ne koyaushe yana waje kuma fannin siyasa yanzu dai abin ya kai dole mun shiga cikin wani halin gwamnatin kama karya ba kai sai kai magana ba sai a ce maka ka zama terrorist idan ka ce za ka nuna bakin cikinka ka zama terrorist suna nan musamman ku duba gaman akan maganan coronavirus kudi aka ba ma Kamaru miliyon 180 na euro amma ba abin da aka yi da shi tun da muke nan mu taba ji an ce ga an nuna mana wani coronavirus ya kama shi an sa masa abin numfashi ba amma kullun zaka ji ana lissafin kudi wani ya ci kaza wani ya gusace kaza wani sai ya ci kaza to alhamdulillah mu abinda zamu ce ba biki muke ba bakin ciki muke ko da yake na ce muku kaddara wanda abinda ya ja mana wannan rashin gode ma Allah ne to alhamdulillah muna roƙo dai Allah idan wa ikama ne saukin wannan wai kama ne kuma mai tausayin talaka mu ba murna muke ba domin gwamnatin fobiya ya zo ya samu kamfanya daban-daban kowane kamfanya ɗaya wanda nan lissafa muku nan suna da sama da mutum 2,000-3,000 ka kun ga kaman Sonel an sayari an cinye kuɗi kaman Regi Faircam an sayar ma Faransa kaman Sochik an sayar kaman su Kapalm Biyawo SBC ne wani banki na manta sunan an sayar to alhamdulillah mu dai muna roƙo Allah ya kawo mana wani sarki adali wannan yau shekara 3 ba mu sashi a ido ba in ban da Kamaru ba inda za a yi irin abu haka kuma ku duba ku gani in ban da Kamaru a duk duniya ba inda ba a sa kudin man fetur a ce yau an sa shi a gashi an yi lissafi an sayar da fetur kaza man fetur kudi ya zo kaza za a yi taimako kaza da shi babu a Kamaru babu ba a san da kudin man fetur yake tafiya ba to da wannan zan ce muku mu dai muna roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan abu, ya kawo mana adali mai tausayin talaka. Ko da yake alhamdulillah muna nan dai ba rasa ci ba zarashe sai alhamdulillah.
Alhaji Mutarib Amin da sakataren jam'iyyar SDF ce ta Alawa wanda Niger Burundi yake jagoranta a fadin kasar ga abin da ya ce.
Ina demokradiyya idan mutum zai mulki shekara 39 akan mulki wanda kuma ana zaɓe babu mai iya kayar da shi. Wannan ayyukan san ta hanyar makuɗi ke cin zaɓe, saboda haka babu demokradiyya. Jam'iyyu da suka yi a cikin ƙasar Kamaru wacce ce test fita hanya ta nuna baƙin cikinta akan abubuwan da gwamnati yake saboda a yi gyara ba a kama 'yan siyasa an kulle su ba. Wani irin ƙasa ne wanda 'yan jam'iyya ma idan suka ce zaɓe da aka yi bai daidai ba a sake bincike a kai kama shugabannin wa'annan jam'iyyun ake a kulle su? Ai babu demokradiyya a ƙasar Kamaru da za mu ce ga demokradiyya na wanda fulbiyar shi ya kawo babu shi a shekaru 39 da yi. A fannin tattalin arziki idan mun la'akari da shi daga hawa kan mulki aka shiga cikin tsanani a ƙasar Kamaru, aka yanke wa mutane kuɗin wata, yan aikin gwamnati kuɗin watansu, sari har su biyu ma aka yanke musu kuɗin wata. Wannan yana nuna tattalin arzikin ƙasar Kamaru lalacewa yi, domin shugaba Ahidjo kafin ya bar mulki yana gaya wa fulbiyar cewa na bar Kamaru a cikin wani hali na jin daɗi na yalwa, amma yanzu muna cikin hali na ƙunci na wahala wanda mutane ba sa jin daɗi a ƙasa. Menene fulbiya yi sabo wanda zamu ce gashi nan yana kawo ƙasar Kamaru arziki wanda 'yan Kamaru ma suke cin daɗi a kai? Wutar lantarki an sayar, ruwa wanda abu ne zai taimaka wa jama'a gabaki ɗaya ba a hannun gwamnati take ba, an yi privatize. Menene yake hannun gwamnati wanda gwamnati yake da arhawan mutane za su ce suna taɓa shi wanda gwamnati? Idan matsalan wajen kiwon lafiya ne, asibitoci wahala muke sha, ka duba ministoci kansu idan sun samu ciwo ƙasan waje suke tafiya, nuna cewa asibitocin da muke da shi ba su da ainihin abubuwan aiki wanda zai taimaka wa mutane su waraka. Ta hanyar gyara ƙasa, hanyoyin ƙasa duk sun lalace. Wani ka duba daga shiga, daga ba fi son shiga ba min da babu hanyar kwarai. Ina ne za a ce an samu hanya mai kyau mai faɗi, ya wunda Duwala kwana na yake ƙarasa hanyar a shekaru 39 da shugaban ƙasa yi. To saboda haka mun muna gani ta fannin ci gaba a gwamnatin mulkin Fulbiya babu shi, illa iyaka wahala, illa iyaka ragi da mutane suka samu ta wajen tattalin arzikin ƙasa, illa iyaka cin hanci da rashawa da ya ci gaba ya ƙaru a cikin ƙasar Kamaru. Babban abin da zamu ce kenan mun dauki ma kofi a kai, lamba na ɗaya akan cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana yaki da shi bai ƙariya. Shi kuma abin nan tribalism, zamu ce abin nan ƙabilanci da ya daɗayawa a cikin ƙasar Kamaru, shi kuma wane ya san wane sannan zai iya aiki a cikin ƙasar Kamaru? Saboda haka wannan mulki gaskiya mulki ne wanda ba za mu ci an ji daɗinsa ba kamar yadda aka ci daɗin tsohon.
Abin sani dai a nan ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta samu 'yancin kai ne tun ranar 1 ga watan Janairu shekarar 1960, amma shugabanni biyu ƙasar kawai aka samu a faɗin ƙasar. Kuma a halin yanzu dai ƙasar tana da jimillar jam'iyyu wanda suke fafatawa a ƙasar sama da 200. Haka zalika an samu fashewa mai ƙarfi a jami'ar birnin Boya, bangaren da ake kikikaka da jami'an gwamnati da kuma masu ɗauke da mindiga, kuma suna amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Sai dai ɗalibai guda 11 ne suka kwanta dama a cikin wannan fashewar, ɗalibin ta bakin manyan jami'an gwamnati ko kuma malaman wannan makarantun, amma abin ya faskara. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, har yanzu dai muna ƙasar Kamaru. Ga kuma Awul ya dawo da
wasanni a taƙaice.
Da Samuel Eto'o tsohon ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ya tsaya takara na karɓan shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar FECAFOOT ga irin yadda suke nuna alherinsu.
Wato tsohon ɗan wasan Kamaru nan Samuel Eto'o, takaran da ya saka da yawa sun bi bayan wannan,
saboda shi ya san ciwon cikin gida, ya san me ake tafiyarwa a ciki, ya san makirce-makircen da ake a ciki. To saboda haka nan in ya dauka ka gani cewa komai zai iya tafiya daidai. Saboda shi ya san me ake tafiyarwa lokacin da shi ma yake wasa da shi ake damawa, ya san komai. Wallahi muka in ya dauka mu ma mun ga cewa komai zai yi kyau. Insha Allah kam in ya dauka mu san komai zai yi kyau. Domin ya san me ake tafiyarwa a ciki, ya san cikin gidan da kyau bai da kake zamani. Saboda wannan wanda suke tafiyar da wasan kwallon ma yanzu nan da shi aka hada duk suke na wannan gurin, to ka gani ya san da inda zai biyo ma abin wasan kwallo ya kewa kamaru. To mu abin da muka gani kenan, ba mu san kuma su kuma can cikin gidan, ba mu san su ana su hangen me suke hangowa idan shi ya zama abinda shi ya zama wanda zai tafiyar da wannan gidan.
Sai dai kuma tsali hannun ana zargin Samuel Eto da yin kafan angulu ga tsohon mai gudanar da harkokin wasanni na kwallon kafan kasar ta jamhuriyar Kamaru, wanda yanzu haka yake girgame a gidan yari ya Muhammad Zakari Sadu, ya yi muna karin haske kan wannan al'amarin.
Duk da cewa dai shi kansa Samuel Eto in ba wato mutum ne da wanda za a yaba shi domin yana da masani akan wasan kwallon kafa, amma kuma ka duba shi kansa ya tsoma bakinsa ko kuma ya shigar da hannunsa inda bai zai iya ba tsawon lokaci, tsawon shekaru, domin da koyar sashin da yake nuna cewa yana da ruwan tsaki cikin wato dakatar da Iya Muhammad har da kai shi wato gidan yari, domin wato zargin shi da ake da almun da hana da kudaden wato fika foot. To daga baya kuma saka tarar cewa a ba fika foot bane sai aka juya shi ta su da koton. To ka gani Sami Ito da Iya Muhammad ba sa ga mace duna wannan lokacin, domin hashashe ya nuna cewa yana da hannu a ciki. To kuma da dukan alamu kuma an san cewa Ito da ya dora Saidu Momoji a wannan matsayin. To ka gani Ito ne shi ma mai kamar wuya ne a ce ya samu goyon bayan tsofaffin yan wasan kwallon kafa kamar Joseph Antoine Bell ko Roger Mila, da yake kasancewa Antoine Bell shi ma ya bukaci zama shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru a 2018 wanda suka tsaya takara da Sidi Bombo Juya. Ya wato Bell din Ito bai goyi bayan Joseph Antoine ba. To kaga shi kan Joseph Antoine bai ji dadin haka ba, hayi kai su ga ainihin wato samun dan wato jayayya tsakanin su. Yawa to kai yanzu dai hukumar dama ta ce za ta tabbatar da wato sunaye in takara da za su fafata a zaben da za a yi a watan Disamba wato 11 ga wannan wata za a fitar da sunaye wa ƴan takaran. To daga cikin ƴan takara tsofaffin ƴan wasan kwallon kafa da akwai dai guda uku, bayan Ito da akwai Mabuwan Kisak tsohon dan wasa ne da shi da Onana Jules Deni, wa'inda suka fafata a gasar cin kofin duniya na 1990 da aka yi a kasar Italiya. To kaga wa'annan biyun sunanan tafe baya ga Samuel Eto. To mu muna bukatar cewa a maida wa masana harkokin wasanni wato wannan hukumar ta kasance su za su tafi da al'amuran wasanni, abinda daga cewa wasannin kwallon kafa a kasar Kamaru. Domin a gaskiya abinda wato yake wucewa kasar Kamaru tsohon shekaru tun bayan Iya Muhammad baya nan, a gaskiya ba shi da dadi. Yawa to abu ne da ya cancanci a ce an warware wannan bakin zarin da yake har ila yau dai. Idan ka duba a kakar da ake yi a wasan nan Kamaru, a gaskiya babu wani muhimmanci a kai, babu tsari sam. Wallahi Kamaru ta kasance kasa ta karshe a nan nahiyar Afrika. To idan ka duba sai ka ce lallai kuwa wato Ito ya zo a kan dab da lokacin da muka ganin cewa zai iya wato kawo wasu sauye-sauye a wannan bangaren, idan dai yan siyasa gwamnatin Kamaru ta ba shi dama. Yawa domin Ito shi kansa yana ji da kansa, kuma Ito ne mutum ne mai hali, baya bukatar wato amfani da kudaden da ko FIFA ko CAF ko ita kanta gwamnati za ta bayar domin amfanin kansa, domin da kudin kansa. A idan ka duba kuma shauran yi da mai suka dogara ba komai.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi na gabatar da shirin da kuma Julie Lazis Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausar Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.